من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا جل ما دوك أكيد يبام بيكون هدوء وأن درس منا وترمضان مبارك وأن أيو منا رانا ربكوا جوا ترمضان شكر دودا دليل دودا 40 ديدي أهجر منذ صلى الله عليه وسلم wanda ya dace da ranar 12 ga watan 5 2019 ga wani da lokaci kuma insha Allah azhar 12 da minti 9 la'asar kuma karfe 3 da minti 21 magariba kuma karfe 6 da minti 24 isha'i karfe 7 da minti 39 alfijir kuma karfe 4 da rabi daidai na daga gobe zai zama da 29 minti 1 zai ragu kenan insha Allah. Na'am. Muna bayani ne akan wato annobar annamimanci da take addabar al'umma wanda za ta zamanto dalili na tare zaune tsaye ko kuma bata tsakanin masoya. To a bayanin da muka yi na jiya ko in ce shekaran jiya mun karanta wannan hadisi na Imam Bukhari da Muslim wanda Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma ya rawaito wanda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya wuce a wato kusa da kaburbura sai ya ji ana azubtar da mutane da ke cikin kabarin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana musu azaba ne akan wani abu wanda yake ba babba ba amma kuma babba ne jayensu ya kasance baya tsabtace kansa baya tsarkakuwa daga bawalinsa ɗaya kuma yana annabimanci. Mun karanta wannan hadisin kuma mun yi ɗan bayani. To mai annabimanci dai yana daga cikin masu sharri a cikin halitta kamar yadda ruwayar Imam Ahmad ya nuna a cikin wato musnad nashi cikin hadisin wato Abdurrahman bin Ghanim رضي الله عنه يكي تشوى منذ صلى الله عليه وسلم يكي خيار عباد الله ودوين دا سكي زاببون واتباين الله سوني الذين رووا ذكر الله وين دا سكي رويتو أنبتون الله كوكمون دا أكا نونا مسو واتو أنبتون الله شيني أبن ديكا ما تسلازم تسنائي وشرار عباد الله ما سشرن كما باين الله سوني المشاؤون بالنميمتي واتو ما سكي كاو دا النميمنشي ما ستفيا تكان متاني لو كلا باري أنا أكي شان دا شان أكاونا المفرقون بين الأحبة سنن كما واتو ما سكر الربا تكان مسويا الباغون البراء العنتا wato masu neman masu biyayya su kaucewa hanya wanda mutane kaga mutum yana cikin zaman lafiyansa bai san wani abu ba akan abokinsa ka zo ka gaya mishi cewa ya ce kaza ya yi kaza to koda za ka yi masa alkhairi ma sai ka zo ka fasa don an wato an ce ya ɓace ka ko ya yi maka wani abu. Annamima dai umuman yana daga cikin manyan kaba'iran zunubi wanda haramun ne mun karanta dalilai na haramta su a dalilin aya da kuma wasu daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma mun faɗi abin da ya kamata mutum yayi idan aka kawo masa labari na rashin gaskatawa da hana shi da kuma fushi da wannan mutumin da kuma karyewa mutumin da aka kawo maganan shi gare ka mummunan zato domin tayu kai masa zato wanda ba haka bane. Sannan kuma kada wannan ya sa mutum ya ce bari ya bincika kuma kar ya yaddar ma kansa wato abin da ya hana mai annabimancin kada shi ma ya tashi ya je gun wancan din ya ce ai wane ya zo ya ce mun ka je kaza to kaga shi ma ya hada rigima tsakanin su kenan
kuma karshen kar ya bincika kuma
kar ya bincika ma'ana kare bincika shine idan mutum yazo ya kawo maka labari ai wane yace kaza kaza abinda ake so ka ƙaryata maganan ka ki maganan ka bari to amma idan wata magana ce muhimmiya wadda akwai haƙi a ciki wannan shine in ja akun fasikun bi raba in fatabayyanu to amma a haka idan aka zo wani ya ce kaza aka kawo maka annabimanci sai ka ce to bari ka silale ka gano shin wani din yayi ya faɗi wannan magana ta wata hanya daban wanda shi da kake binciken sa ba zai gane ba shine abin da ba a so din amma idan mutun ya kawo maka labari idan labari ne muhimmi wanda ya shafi wato mujtama ya shafi al'umma ko ya shafi wani haƙƙi to wannan shi wanda ya kawo labarin zaka nemi ka hada shi da wanda aka kawo labarin shi gare ka sai ka zauna kamar yadda wata mata yi tambayan haka din tace mutace shi tana magana akan wata sai da ita wancan din tana nan wannan kuma tana nan sai suka kawo magana to daga ranar da ita wannan da take kawo gurman nan sai ta daina to kaga abin da ake so kenan a matakan da ya kamata a dauka amma ban mataki na ka nade kai maka je ka fantsama wancan ba masu nem annamimanci annamamuna kathirun suna da yawa wanda suka fi hatsarin sosai sune wato wanda suke annamimanci tsakanin malamai da kuma masu hukunci wanda suke kawo waqi'a bainal ulama wal hukam kaga malamai sune masu gyara to idan suka zauna wannan ya zauna yayi wata magana akan wani sai wani ya silale ya dauki maganar nan ya kai wancan to idan har malamai ya zama akwai annamimanci a tsakanin su ana kai labarin wannan zuwa wancan barna da yawa za su faru na farko kiyayya za ta bayyana na biyu rashin taimakon juna a ta fuskar alkhairi yanzu idan wannan malami yana binciken wata mas'ala ta buya gare shi kaga zai tambaye wancan wane wannan mas'ala ka taba wucewa akai ko kuma ka bincika mun ko kuma fatawa kazan nan me kace ne ko me aka ce ne ko kuma akwai littafi kaza na mas'ala kaza ko mas'ala kazan nan da Allah ga sunan dai a ta'awun dai abin nan fi majalil ilm wanda da yawa suna yi a tsakanin su to idan har aka dauko labari wani din nan yana ce maka kaza yana cewa kai din nan ma baka da ilimi wallahi ka dame shi kullun kana masa yawan tambaya afshe kai din ma duk wa'azin sa ma wato da kai ya dogara a wa'azin ka ma wai da shi ka dogara kai hudu basa ta juma'a ma ashe kai ne ka abin nan da sauransu to idan irin wannan yana faruwa sai lokacin da wancan din ya nemi a bashi fatawa ko a bincika masa wata mas'ala kaga sai fara kakkaucewa shi ma ashe dama da shi aka dogara to me in aka dogara da kai ba kana karantar da wanda ma baka sani ba balle kuma wanda almajiri ne dan uwanka to irin kai kawo tsakanin malamai yana kawar da irin wannan kuma zai kawo ga in ba wanda Allah yake yayin shi ba ya dinga harbi a daji wato gugan zana ko wani abu ko habaici wanda zai yi akan wannan dan uwansa wanda yake shi ma aikin su iri ɗaya ne hakan nan a cikin tsakanin masu hukunci a shugabanni ko alkalai da makamantansu shi ma idan aka kawo irin wannan din to shi ma zai zama da matsala domin masu hukunci suna taimakawa junansu a bangaren abin da ya shafi zaman lafiya na al'umma da sauransu to idan ya zama ba jituwa tsakanin su kowa sai talakansa ya sani ko kuma kowa sai ofishinsa ya sani to kaga talakawa za su sha wahala to amma masu hukunci suka hada kai dan bangarori daban-daban ko da yanzu da ake da masu wannan ma'aikata na tsaro ana da su fannoni daban-daban idan aka dinga kai gulma tsakanin su akai wannan shugabancin akai shi a can wancan ya dauko maganar shi zuwa nan to sai kaga ba su da niyyar taimakawa juna ko da abun za a ce ba sunan ka ne wato in dai zai gyaru to ka taimaka kamar yadda jami'an tsaron wannan suke yi SS su bincika labarin su yi waye su yi waye su yi waye kaga su da ba za ka ma ji sunan su ba su dai su yi binciken su tabbatar su mika ne amma ya so daga waɗanda aka mika musu su dauki mataki to idan su suka ce ba za su ba da labari daidai a mika ba saboda ana gurman su kaga aiki ba zai yi ba ko kuma su waɗancan da suke saman in suka yi haka ba zai yi ba saboda haka a dukkan hali ana so tsakanin wato malamai da wato masu hukunci akwai fahimtar juna sosai su ya su malamai su fahimci juna, sannan hukam da ulama su ma ya zamanto akwai fahimtar juna a tsakaninsu. Hadisi ya zo daga wato ruwayar Imam Bukhari da Muslim daga Abdullahi radiyallahu anhu, yana cewa yayin da aka yi wato ranar Hunain, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita wasu mutane a wajen rabo. Ya bayo Aqra ibn Habis wato raquma 100, ya bayo Uyaina raquma 100, ya bayo wasu mutane manya-manyan Larabawa. A ranar Annabi ya ba su fifiko wajen ba su kyauta. Sai fa qala rajul, sai wani mutum yace, wallahi inna hadhihi al-qism ma'udila fiha, wallahi wannan rabiyan ba a yi adalci ba. Wa ma urida fiha wajhullah, ba a nemi yardan Allah ba ciki. Ya zai ba za a baiwa wanda ma kwanan nan suka shiga musulunci, za a ba su raquma 100 mu da mun jima a ciki a kyale mu, ko kuma mu a ce an ba mu kadan. Qala, sai Abdullahi yace, fa qultu, nace, la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Kaga a gaban mutumin yake fada, mutumin ya fadi wannan magana, sai Abdullahi yace, lalle wallahi sai na gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ka fadi. Qala, sai yace, fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala, na zo na gaya manzon sallallahu alaihi wasallam abin da ya fada. Qala, yace, fa taghayyara wajhu, wato fuskar Annabi sai ta canza har ta zama to kamar tagulla. Thumma qala, sai yace, faman ya'jilu in lam a'dil lillahi wa rasuluhu, idan Allah da manzansa ba su yi adalci ba, waye ne zai yi adalci? Thumma qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, yarhamullahu Musa, Allah ya ji kan Musa, kad udhiya bi akthara min hadha fa sabr, an cutar da shi fiye da haka ma ai hakuri. Qala, yace, qultu, sai nace, la jarma la arfa'u ilayhi ba'daha hadithan, wato ba makawa daga yau ba zan sake kawo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abin da wani ya faɗa ba. Kaga shi abin da ya faɗa abin da ya shafi matsayin Annabi ne, maqam na nubuwa, wanda in an taba shi an gama taba kowa. Shi yasa Ibn Mas'ud yace, wannan sai na kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma sai ya gaya mai shi din matuku da yazo ya faɗa ga abin da Annabi ya faɗa. In ban yi adalci ba, Allah da manzo sai adalci ba, waye zai yi adalci? Sannan kuma Annabi ya ce, Allah ya ji kan Musa, an cutar da shi fiye da haka, domin an ce shi yana da zur, wato me ake cewa, wato cuta ne wanda yake samun mutum a marenansa, marena ya kumbura ya zama babba din nan. To suka ce, kawai don Annabi Musa shi baya wanka cikin mutane, su ko suna wanka tsiraici suna bayyana a tsakaninsu. Annabi Musa kuma shi in zai yi wanka sai ya can gefe inda ba a ganin shi, can zai je ya wanka. Sai suka ce, ai yana da wannan cutan. To sai Allah madaukaki ya saukar da aya a cikin Qur'ani, yace, ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa barrahu Allah bima qalu wa mimma qalu wa kana inda Allah wajiha. Wato ya ku wanda suka imani, kada ku zama kamar waɗanda suka cutar da Annabi Musa, Allah ya barantar da shi daga abin da suka faɗi, lalle shi mai daraja ne a wajen Allah. To da yaje wanka ne, yana wanka sai dutse ya aje kayansa kan dutse wanda kissa ce sananniya, dutsen ya dinga gudu da rigar, yana cewa rigana rigana, sai da yazo cikin mutane aka ga bai da abin da suka faɗa na cutan nan, sannan dutsen ya tsaya suka dauki ya dauki kayan shi. To irin wannan wato nau'i, wani nan bangaren kuma wato hassada ne a zakatan mutane, wanda da zu ko in ce a baya mun yi magana dalilan da zai sa mutane su yi annamimanci, wani akwai hassada a cikin zuciyarsa ga dan uwansa, sannan zai yi wannan aikin. An samu ruwaya daga wato Umar dan Abdul Aziz rahimahullah, annahu dakhala alayhi rajulun fa dhakara lahu ar-rajul shay'a, sai wani mutum ya zo wajen Umar bin Abdul Aziz ya ce, wane fa yana da hali kaza, yana yi kaza, ya ce maka kaza. Fa qala lahu Umar, Umar ya ce, in shi'ta nazarna fi amrik, in kana so za mu duba abin da ka faɗa na labarin nan yanzu. Fa in kunta kadiban fa anta min ahli hadhihi al-aya, in kai ƙarya kana cikin wa'i masu fadin wannan aya, wato a cikin abin da ka faɗa, ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fata, yace wa in kunta sadiqan, in kuma gaskiya ka faɗa kana cikin wannan aya, hammazin masha'in binamimi, ko ma gaskiya ne ka faɗa kai dai mai kai annamimanci ne, in ka nema kuma za mu yafe maka. Sai yace, ya amiral mu'minin al-afu, ya amiral mu'minin la a'udu ilayhi abada, a yafe min ba zan sake yi ba. Al-Hasan al-Basri rahimahullah yake cewa man namma ilayka namma alayka. Wannan shine da ake cewa man naqala ilayka yanqulu minka. Wato duk wanda yayi maka annabimanci to zai yi annabimanci a kanka. Yadda zai kawo labarin nan kai ba masumi bane. Zai kawo maka labari wane ya ce kaza yayi kaza idan ka mar da martani kai ma naka da ka fadan sai ya dauka ya kai wa wancan. Saboda haka mai annabimanci yana gitta kansa ne ga fushin Allah. Ya nisanci wannan wato ɗabi'a mara kyau da kyawun ayyuka da zai yi kamar na mai giba. Muka ce idan mutum ya yi giba ya ambaci wanda ya yi gibansa da alkhairi, to haka mai annabimanci shi ma ya ambaci wanda ya annabimanci a kansa ɗin da alkhairi. Bari mu tsaya hakan nan saboda jiya ba mu nan mai yiwuwa ko tambayoyi za su yi yawa.
A cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud mana da ka kawo da yake cewa ba zai sake kawo banzan Allah
labarin wani ba duk yadda ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya bace akan wannan.
Na'am.
Kuma abin an taba hakkin Allah ne. Yawwa. Na'am, me kake so ka tambaya?
Na'am, sai dake gani kan abin da ya kawo din inda misali an yi shiru akai da zargin watakila zai iya fin haka misali cewa ai an zalunce su ne tunda an ba wasu fiye da nasu
da zai sosai ma irinsa suna nan sai su dauki maganar ta zama tana da wata fuska daban ko ya kai su ga rashin biyayya wanda zai zo ya halakar da su ma gaba daya.
Sai nake ganin kaman watakila abin yana da fa'ida abin da yi din ba
yana da fa'ida amma duk da fa'idan ai ba dukkan annabimanci bane ba fa'ida. Misali wani yana wani abin da ba daidai ba sai aka je wani waje aka faɗi rashin daidai da yake yi, shi wanda ya ga rashin daidai din nan ba zai iya yi masa nasiha ba, sai je yana radansa yana namimancinsa a wani waje, wane nan fa baya kaza, wane nan yana kaza, ya cika kaza, da an gaya mishi zai gyara, to sai wanda ya ji aka yi masa labarin sai ya dauka ya kawo ya ce ka ji wane fa ya je majalisa ya ce kai din nan fa baka yin kaza, kai din nan fa baka yin kaza, kai din nan baka yin kaza. To sai ya ce to ashe abun ma haka ne, ashe ni na dauka bai sani ba ashe ya sani, ko na dauka ba a ganni ba ashe an ganni, to in haka ne bari in gyara. In ya gyara kanshi shi wannan da yake wannan laifin da aka dauko labari aka kai kaga shi ya karu daga wannan labarin da aka kawo masa. To amma barnan da namimanci zai kawo, kuma yawanci annabimanci akwai ƙarya a ciki, don a lokacin da mutum ya ji magana a wani waje zai kawo din zai kawata magana ko ya burge ko ya kushe ko ya rage ya kara. Mun san yadda mutane a lokacin da suke son mutum ya ji labarin su za su kankama. In ka bibiya ma mutumin ba haka yayi maganan ba, amma sai a zo a canza wa maganar fuska ta yadda wanda zai ji maganan zai girmama da abun ya zama wata babbar musiba. Saboda haka ne aka ce mana marra amin minkum munkaran falyuwayyihu biyadi wa illa yastatifa bilisani wa illa yastatifa biqalbi. Idan kaga abin ke ka gusar da hannunka, in baka iya ba da harshe, in baka iya ba a zuciya, kaga ana annabimanci, sai ka hana mai annabimancin nan kai masa nasiha. Kuma ba wanda don kace masa yaji tsoron Allah ya daina annabimancin nan zai tashi ya malaika gayar abu da yace zai maka fishi don kace masa yaji tsoron Allah. To in mutun yaji ma fishi don kace masa yaji tsoron Allah, kuma me yana ka ya faci?
Na'am.
Annabawa ma an yi musu fishi don sun ce mutane ku ji tsoron Allah.
Na'am. Amma sura hali yanzu za ku iya buga domin yin tambayoyi ko kuma neman karin haske. Lambar da za a buga ita ce 0804-41-92-54. Ya kafin nan akwai ban sani ba, amma dai na san akwai wani wanda ya kira a darasin baya cewa ya tsinci wani waya
marasi me yace.
Eh na'am, marasi. Saboda haka idan yana sauraron wannan shirin a yanzu ana bukatar ya kawo wayan nan radio Nigeria.
Akwai wanda mai shi ya batar ya jefar kuma ana nema. In shi din ne.
Na'am.
To masha Allah, in ba shi bane kuma za a nuna masa ba shi bane.
Na'am. Bukatar da shi ne ya kawo
nan. Ya kawo nan
don a tabbatar.
Amma shi mai abin ya bar lambar shi ko?
Eto wata kila ban sani ba. Na'am. Wa alaikum salam bismillah. In kira jimu bismillah. Ta lamba dai 08044 42 54 ko kuma 08099 takwas bakwai uku shida shida biyar Alaikum salam.
Ya kwan.
Na'am, bismillah, ita mai ki.
Malam tambaya na shine. Allah ka tinda. Hello?
Muna jin ki, bismillah.
Yawa kamar lokacin da mutum yana ciki akwai alƙawarin da yake da Allah ga eh Allah ba za a bautawa. Inda ga duniya Allah zan yi bauta. To ya ran haje su. Tana gidi ya musa kuma mata uku kafin su bude shine yake tawa alƙawarin da
Na. To shikin.
Yara suna rufe idanunsu.
Hannayensu.
Hannayensu.
Wa alaikum salam. Wa
alaikum
Marhaba lafiya.
Shine wannan yanzu misali na je sallar juma'a ne kuma wajen ana rana sosai sai da saka takalmi na a kasar sallah na nai sallah to sai wani muna zaune da shi yake ce mu wai takalmin da na saka a kasar sallah na nai sallah da shi don sallah na babu wannan menene hukuncin wannan magana ne
Salamu alaikum.
Wa
alaikum salam.
Na gwara.
Na haba lafiya.
Na gwara ku.
Lafiya
na
bismillah.
Na jina ne da mama.
To ya Allah
ya shi lafiya kuma Allah ya kara mana lafiya. Shi na tambaya na shi da abin da yake faruwa. An ne ma mana aikin gwamnati ne aka siya mana da aka siya mana sai aikin mai shiga ma ya mana kawai ne akwai ya adadin lokacin da ya yi aikin zai gurma na sai Allah ya cikawa to shi ne magana kuma zan aikin suka tashi suka ba da cewa wannan aikin sai dai abin da za a kama ko abu kaza kaza ne da saboda fasantar da za a ba ku ba zai a bar muku aikin ba to shi ne yanzu dai mun a shawar sai da ni a babban aikin ne ko kuma mun yi babban aikin
me suka ce su magadan
suka ce aikin ya zama na magana ne to ko shi aikin kawo mu da masu ya mana ya tsaya aikin nan idan adadin lokaci ne ya yi za su bar mana aikin to kuma Allah ya martikawa ya da su to shi ne magana kuma su yi yanzu ba ta kawo mu ba ta bada aikin suna ce wani aikin yanzu ya zama na gado kaza kaza to mu kai ya su mun nuna tsaya aikin ba ma su ba su ce da sunan mu ba ko ba su ce mana da abin da ya kamata ya yi ba
wato ba sunayenku bane a kai
Na'am
ba sunayenku bane akan aikin a takardun aikin
eh kawo na ya yi mamana
ne eh to
takardun da aka
da mamana aikin takardun da aikin ciwon aiki da masu gudu
aka ah ba wai gare nake tambayan ka ba a takardan an san a ma'aikatan ka saurare ni ma'aikatar ta san cewa wannan an kawo an sa ku a ciki ku ne kuke aiki
eh an lokacin da za ta mu aikin mani ya zo ne a kan cewa idan akwai lokacin da yayi za ka bar mana aiki
wannan da shi
lokacin da yayi ba kuma Allah ya martikawa ya rasu
eh to mai
yanzu muka bayar da aiki sanakan 40 sai da muka kawo batun batun hayar a bar mana aikin su suka ce a wani ya abin da suke ba mu na farko shi ne zai daga ba mu amma batun bar mana aikin mu zai abin da
Wato suna so ku ci gaba akan yarjejeniyar da aka yi da mamaci?
Eh, aka suke da su, su ci gaba da abin da aiki mamun da
su. Har zuwa lokacin da mamacin ya yi alkawari sai ya cika.
Eh.
Ku kuma kuna so tunda ya mutu kuna so a canza.
Mun daina muna jira lokacin da yana Allah ya mutu ka shi kuma bai bar wasu
ne bai wasu ya. Naji. Ka saurara, Misali a ce shi mamaci ya ce nan da wata shida ne sai ya rasu kafin wata shidan to su yanzu magadan ba su yadda da wata shidan da shi mancin ya alkawarin bane ko kuma ku ne kuke so daga wata shidan ma a sauke
dan ma iya kudin da yake aikin da suke son su cire
ka bani ansan tambayan da nayi maka
yawa kana ka fahimci tambayan shi malam din ka fahimci tambayan malam din ke yau wato an ka fahimta sai ka bashi ansa me suke bukata su a wajen ku cewa wata shidan suke so misali idan wata shidan ne yarjejeniyan cewa sai kun biya kudin wata shidan tukunna su bar muku a ko kuma ku ne kuke neman tun da yanzu ya rasu shikenan a dakatar da wancan yarjejeniyan
ko ba su kawo batun bar aikin ba ba su kawo akan da su bar mana aikin ba su ba su ce mana ga kudin da za mu kawo su bar mana aikin ba kawai da su suka su ci gaba da cewa akan aka ne mu dona ana dan ga bar mu aka an yi kudin ba su ba ta lokacin mu shi ne mun muka sai ba zai ruwa
to na mun sai ba hazan al khata wa khata al bada'a wa
istimrar eh wata irin yarjeje ne ya ce rikitacce
abubuwa da yawa muke kullawa
na'am salamu alaikum
wa alaikum salam ina salama
na'am
na'am bismillah
wa tambaya na da kan wannan shine ina da mai damar yanta kuma ba da shi sosai azumin nan ya za a yi da shi
na'am
Assalamu alaikum. Hello? Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Walaikum salam, bismillah.
Barka da rana.
Bismillah, yi tambayan ka.
Eh, yana neman agaji ga malam barkar wanda yake
takalmin sawa ne ko kuma takalmin sayarwa ne
na'am
Na'am fahimta. Duk da cewa dai ba fage ne na sanarwa ba. Ina ji wata kila Mansura ya kamata su fahimci wannan din. Idan mutum wani abu shi ya bata akwai tsari na yadda za a sanar masa idan wani abu shi ya bata. Assalamu alaikum. Na'am. Eh kada daga muryan ka muna sauraron ka. Shi kuma shi ne shi din ya zo
zai da gari ban ban
Assalamu alaikum
wa alaikum
malam barka da
marhaba lafiya
ai ina tambaya ne da Allah amma sai hakuri akan tambayar da zan yi ya zama dole da in tambaya dan tsakani na da mai gida na ne kuma ni ba ma jin dadin haka ko sai fa hana ne sai mu yake da mu na ne an har ya tsare ne ba ya jin dadin nake wallahi mu haban sai ne sai ya kuje asibiti mana a gaba ne an hare mutum sai ba ya jin da ni ke ba shi da lafiya kuma irin mai da kaskar cikin shi bayan da ya saba da ni nan ne ke da mu a nan shi ne ka wallahi ban sai ba sai ne ke mu amana da Allah ya bani
Walaikum salam bismillah.
Malam ini ada apa ni?
Nam.
Untuk kita mesti ya salam cuma kita udah beramal itu beramal.
Nam.
Alexa,
sir. Yeah, I'm fine.
I
feel a little bit soon. I don't make it. You want
to
buy a nice nace baki sani sabin zakan ba ko yanzu tumin da yake shine me ne sabin zakan to na gama kallon
ta ce tana da miliyan nawa za ta cire
eh to shine in to be kai zakka in be kai zakka ga gama kallon
haka eh wannan
haka ne Alexa
Nobel House ai?
Ai,
suro din da.
Hello?
Mulele. Ai so suro din da. Faral so sunna so ha. La garam lar diye so.
Wata ji ne ko mai tayi to nan ne. Alex, no. Alex, no,
yana dukan yarinyar ko yana dukan matar
matar na shi ne ke duka kullun in ya fara yana dukan matar
to ku ba ku ina zuwa
yawa
ya ke saki matar ta zo gidansu ta zauna
yo dane da kuma din
na
yawa ki dan saurara yanzu ki dan saurara zai miki zai mallam zai tambaye ki ne
ya kuka yi kun bincika kun ga mutumin kirki ne kafin ku aura masa ko kuma kun samu miji kawai kun gaji da zama da ya kuka aura masa
a suna son juna su ba su
haɗa
ku kai ya kai cikin washi baya son cikin ya fara yana doka
shikenan shikenan halas
shi ma in ya fara yana tura
na ji ya isa
to shikenan ki hakuri yawa ai zaki samu ansa insha Allah mallam ina ji zamu tsaya haka ko ko
akwai lokaci kan
ni tutun ga yin ne nake gani
ko zai abin nan eh to mun akwai lokacin sai a bude ba mun kai tricin
nan na'am assalamu alaikum na'am bismillah
mana ina da tambaya da Allah ne mun ko ta nan ne fada
ne
mace gina mun ko ta nan ne fada
mun ko ta
mun ko siya da
eh
mala
inda ake
zuwa sai a gida ina ni ba na bandu sai a zo a yi party ko rent amma ba ta
rance da
take
wadan ta a rabun da wani gashi wani ban saba ban
gane
ba ki sake maimaita tambayar naki ban fahimci ki sake maimaita tambayar naki ke da ke da ba eh shine eh to me kike tambaya yanzu tsakanin ku ba dadi me kike tambaya
eh abin da ba na son an yi abu ta ce ni na so na samu hakuri da wani da kuma ba ni na abu ba an dora Qur'ani a kan wani
abu wato ana dora masa laifin da ba na ta ba
ko da ka ce ban aiki na rabu ba ni ne na ba dan ina
to shi
ne to shi ke nan kada ya mustama wannan mai
mai rufe hannun jariri cewa akwai
farkon halitta a ɗan adam Allah ya ɗaukan masa alkawari ba wa cikin cikin gyatuma ba tun alamu zarra ne kafin ma a halicce mu gaba ɗaya da farkon mu ɗin وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى to anan cewa rufe hannun yaro din shine alƙawarin wallahu a'lam ban san cewa yaro yana rike da wannan alƙawarin a hannu ba alƙawarin ba hannu ake daukawa ba a zuciya kuma yaro a wannan marhala shi salimul fitra ne amma bai san me ake ciki ba wannan halittar sa ne kafin ya fara wayo ya bude hannun sa in ya bude hannun to kenan ya bar alƙawarin ya tafi kenan ko kuma alƙawarin ina ya sa ban san da wannan ba a dalilin shari'a
na'am
wanda ke cewa sallar juma'a ne mutum ya zo na'am sallar juma'a
ya sa takalmi
ba ya zo akwai zafi sai ya sa takalmin sa a ƙasa ya sa darduman sa a kai da yayin sallah sai ya ce masa bai da sallah da ka tambaye shi a ina ya gani don koda takalmin ne inda ba najasa kai sallah ba za a ce maka ba ka da sallah ba balle kuma a ce takalmin yana ƙasa kaddara a wajen akwai najasa ne gaba ka najasa a bushe ko akwai fitsari an yi a wajen ya bushe sai ka zo ka shimfida darduman ka mai kauri akai kai sallah sallah ka tayi don abinda kake kai din ne kai tsaye wanda zai taba jikinka shine ake so ya zama yana da tsarki ba abin da yake kasa din bane har gaba daya ko ina sai ya zama da tsarki saboda haka magana sa ba bai fade ta bisa ilimi ko bisa dalili ba wanda yake cewa an saya musu aikin gwamnati ko aiki a kamfani ne ko a ina dai an saya musu aiki gaskiya abin nashi yana da rikitarwa da farko tukun yin haka mu'amalar bata inganta ba ba a sayan don shi wanda yayi kulla wanda suka yi na farkon ma in ka duba ba su gina akan tafarki na wato fito da abu gaskiya a yi ba in har mutum zai za a sa mutum wajen aiki kasancewar wannan baya son aikin ne ko kasancewar wannan ya yi transfer ko ya mutu ne to za a kai ma'aikatan ne ma'aikatan su gamsu da cewa wannan din yana da daman zai iya aikin da wancan yake musu sannan su mayar da takardun wannan ya ka application din shi file din shi sabu za a bude masa komai nashi zai tafi a kai amma wani a kawo shi wani yana aiki a ce kai ka ansa wannan sunan naka ne ko takardun wani ne mutum ya ce zai nemi aiki da su wannan duk hanya ce ta ƙarya hanya ce ta wato shaidar zur bai inganta ba bai halatta ba a yi wannan ɗin to idan kaddara idan mutumin nan ya yi mu'amalar ne da kamfaninsa shi yana kamfaninsa ne ya kawo su ya sa su akan su yi tafi akan wannan yarjejeniya misali ko kuma a kamfanin ne ya ba shi dama cewa ya yi irin wannan mu'amala in nashi ne ko an bashi dama ne yayi irin wannan mu'amala na cewa mutane ka kawo mutane su rike wannan aikin ku raba abin da za a samu in an yaddar masa to wannan za su tafi bisa wannan yarjejeniyan in shi da masu aikin sun yarjejeniya sun yarda ina fata ka fahimce ni na'am
kasan akan makalla wannan da akwai salo daban-daban nashi din ne da ban fahimta ba amma wasu a tsari kamar na replacement na aiki da ake yi idan misali aikin sai ka ce to zan sayar maka aikin 50,000 idan baka da farin
kuɗi yin haka din ma bai halatta ba asalin ma wannan mu'amala ba ta halatta ba sai da aiki ba a yin haka to amma idan saboda aiki yayi wuya a ƙasa ba aiki mutum zai zo ya shiga aikin ma koda baka da kuɗi za a ce to nan da wata uku hudu ba za ka karbi albashi ba mu ne za mu karbi albashinka daga nan zuwa gaba zai zama naka duk ana ɗaukar aiki akan wannan amma haramun ne ci da gumin wani ne ko kuma rashawa ce duk bai halatta ba mun zo mun ginu ne akan wannan barna muke tafiya shi yasa nace mutumin in kamfanin nashi ne ko kuma in kamfanin ne suka bashi wannan gara basan to a wannan halayen zai iya yi wannan mu'amala in shi da wanda suke mu'amala sun yadda amma in abin na gwamnati ne haramun ne bai halatta to sannan mu duba kuma babin yarjejeniyan da yayi da waɗannan mutanen su kafin ya rasu yayi yarjejeniya cewa sun yi za a su bayar da kaza 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 zuwa lokaci kaza to inda mu'amalan mai kyau ne to almuslimuna ala shurutihim mutuwarsa ba za ta canza abin ba tunda yana da magada in ya mutu ma gashi yarjejeniyan da muka yi da wane akan zamu dinga bada kuɗi kaza a duk ƙarshen wata zuwa wata kaza su ba su da magana sai dai su karbi wannan wato abin da aka yi alƙawari na za a zo a bayar kuma wannan abun dole zai zama a ce a rubuce ne, bayaninsa kuma nuna ba a rubuce ba, kawai da baki aka yi. Shi yasa nake tambaya cewa shin kai ne kace don wancan mutumin ya mutu ka daina bada abin da kake bayarwa, ko kuma su magada ne suka ce tunda mutumin su din ya mutu yanzu an ba an fasa wannan agreement da aka yi muna so aikin abin nan, amma a bayanin sa ya nuna cewa mutanen suna so ne a ci gaba da yin haka din kullun, wato ba kayyadedde kamar yadda mutumin ya faɗa ba, kullun ku za ku yi aiki kuna kawo mana kuɗi muna cin wato riban jikinku, wannan bai halatta ba. Saboda haka ƙarshe ma in za su bi shawara da shi din da su din duk su haɗu su je wurin ma'aikatan, in ma za a kore su ne gaba ɗaya a kore su, in ma za a tabbatar masa da aikin ne a tabbatar masa, in ma su din za a tabbatar wa a tabbatar musu a samu fita guda, wallahu a'lam. Sai kuma wato wanda yake tambaya akan mahaifinsa ya mayyata tsufa ta zo mishi ba zai iya azumi ba, eto a wannan halin dama addinin musulunci akwai rangwame, Allah madaukaki ya saukaka waɗannan mutane wanda yana da rashin lafiyan da ba warkewa da wanda ya tsufa, to su za su iya su aje azumi suna ciyarwa, a dinga ciyar da miskini kullun, idan aka yi azumi shi na shi kenan ya zama ciyarwa ba azumi ba, tunda ga tsufa ga rashin lafiya kuma tsufan ma kadai ya isa ya hana shi yin azumi. Na'am. Wanda yake tambaya akan masu hawan nafeb ne ko me nasiha ne akan cewa ya bar kaya a cikin lafiyar ko wani abu, eto a gaskiya mutane su dinga kula da kayansu yayin da suka shiga nafeb, amma akwai shawara da wani dan waya bayar wanda ni gaskiya na gamsu da shi. Na farko ita shine lambar da take bayan nafeb din nan,
shi ma ya magana kan cewa wani lokaci irin azumi idan ya daki mutum sai ga cewa zaka shiga bukatun ka dai kawai, wataƙila ko lokacin bude baki
ba, ba ma bude baki ba, abu yana wajen ka tare nafeb, ai yana zuwa ya tsaya a daidai tsakiyan ka ne sai ka shiga, ba wai zaka koma bayani kuma ka dubi numba, wannan zai baka wuya. Amma abinda nake so wanda wancan dan uwan kira ne a waya bada shawara, a cikin nafeb din a wajen ko glass din nan a sama a rubuta lambar nafeb din, na'am, ta ciki yana nan a sama a rataye wajen kan driver din, ko kuma tsakaninsa da passenger din, shi bayansa gaban passenger gaban wanda yake zaman nan, sai a yi wani katako ko plate haka a rubuta number nafeb din, mutum yana shiga sai ya dauki, ko kana da waya a hannu ka dauki hoton number, ko kana da biro ka rubuta, to in ma kaddara ta zo wani abu ya faru na kabar wani abinka ka san nafeb din da ka shiga, sai ka kai numban a nemi wannan mai nafeb din, wato duk abin da akwai bukatar mutane su kwatanta gaskiya, don wani lokacin shi mai nafeb din kamar wani kisa da na bari yanzu haka akwai wani kudin da aka samu wanda ba mu samu mai shi ba din nan, kowa da yawa sun zo ba nasu bane, ai mutumin ya shiga nafeb ne sai ya bar kudin ya fita, wani yazo ya shiga nafeb din shi mai nafeb din bai san an bar kudin ba, sai shi wanda ya shiga din sai ya ce da mai nafeb din ka bar kuɗi ne wannan ajiyar naka ne, sai mai nafeb ya ce ani ba abin da na aje, shi ko da ya taba kuɗi ne sai ya ce to wannan fa ya zamu yi mu kai wa Umaru Mustafa ya sanar, suka kawo ba su same ni ba suka bai wa kani na ya gaya min, to kaga shi mai nafeb bai sani ba, to da na faɗi wannan wani ya zo ya ce kuɗin sa ya bata, nace nawa ne, ce miliyan 1 da kaza, nace a ba ku kaza na kai din ma bai kai ba miliyan 1, to ka gani, saboda haka wani lokacin su masu nafeb kuma ba sa iya sanin mutum ya bar kaya a cikin nafeb din, kuma wani ya zo ya shiga ya dauki wannan kayan, kaga nan ma matsala ce, saboda haka a asali don Allah mu kwatanta gaskiya a cikin mu'amalar mu rage buri, to anan insha Allah za mu samu abin nan taimakon Allah wajen gyaran matsalolin mu. Sai kuma mai tambaya cewa mutum ne matar da take tambaya mijinta a azumin nan ma baya kawo cefa ne yadda za a samu wato zai wadaci gida, sannan kuma idan aka abinda aka samu a gida kunu ne kawai, in an kawo sai ya cire kuɗi ya aika a sayo masa kosai ko wani abu ya zo ya hada ya ci, gaskiya wannan hatsari ne ga shi mai gida magidanci ya zama yana da irin wannan halin, ya zamanto a wata Ramadana wani wasu na waje ma'ana suka wadatar da su balle kuma iyalinka na gida gurgunin yadda ka yalwata masu Allah zai yalwata maka, saboda haka muna bashi shawara da ire-irensa a gyara wannan tafiya. mai tambaya akan mijinta idan abu ya same su ko ya hada su ba sa suna samun matsala na rashin lafiya ko wani abu yake faruwa wannan kamar yadda ya faɗa din dukkan su ne za su je asibitin to amma ni kamar ina hangan abun a wata mahanga matsalar rayuwa ba na asibiti bane matsala ce da ta buƙaci addu'a wani lokaci yana faruwa irin makare kuke cewa ko mutane ɗan boye idan suka zauna da mace za su hana miji gamsuwa da ita ko suka zauna da mace ta zauna da mijin za su hana matar gamsuwa da sauransu irin wayannan suna yi saboda haka a dage da addu'o'i da azkar sosai Allah ya ba su lafiya sai kuma wanda ya tadda tahiya a sallar juma'a ya je masallacin juma'a ya tadda ana tahiya to in aka sallame zaka tashi kai azhar ne raka'a hudu ba raka'a biyu zaka yi ba ba a raka'a biyu sai in ka samu raka'a ɗaya cikakke sannan ka cika ɗayan amma koda a sun wada da ruku'i kafin su je sajada ne ka zo kai kabbara kai sajada biyu tare da su to azhar zaka yi raka'a hudu cikakke wannan kuma yana tambayan cewa mai tambaya mace ce take tambayan in tana da miliyan 1 nawa ne zakka har kake cewa to ya kai sun zabi ne ko waye miliyan 1 a yanzu a kudin abin nan abin nan takwim na dinar ba zai bai kai nisabi ba wannan azurfa ne ya kai amma na dinari bai kai ba saboda haka miliyan 1,258 ko 258,874 sai ya kai haka zai kai nisabin zakka wannan din ma kuma in yayi shekara bai ragu daga wannan nisabin ba to nan ne za a cire ɗaya cikin wato 40 shine zakka sai kuma wacce take tambaya akan Hausa Novel tana karanta wato takardu da aka wallafa na Hausa Novel ko na tambayeta me yake karantarwa bata bani ansa ba har layin ya katse novels duk wannan labarburu ne na soyayya da sauransu wanda ake karantawa to ko ba su bane ko yawanci su na Hausa kam wasu din da zaka ji labari haka story haka yake tafiya amma yawanci na Hausa na soyayya ne kuma wasu din yanzu sun kawo na magana maganganu na batsa haka a cikin audio ana turawa zaka ga ya mace ta sa abin nan earpiece a kunne zaka dauka ma Qur'ani take ji ashe kuma irin wayannan hirarrakin take ji na wannan magana to gaskiya wannan din bai dace ba in za a karanta abinda za a samu karuwa a addinance ko a duniyance amma ba a bata lokaci ba mutum karshe ya zama matsala a gare shi sai kuma wanda yake take tambaya cewa miji yana duka har ya sake ta kuma tunda ta haihu bai zo ya ganta ba na tambaya ya asalin auren ku bincika ba sai tace suna soyayya to ku kai wa kanku saboda haka ba dukkan namijin da yazo neman auren yarka bane zaka tambaya shin wannan ya tarbiyan gidan su ya asalin sa yana da mutunci kafin ka aura masa ya ba kawai don mutun yazo yace ina son ya kai kuma ka gaji da cin abincin ta a gidanka sai kace bari ka tura ta gaskiya anan ne ake kuskuren a duba mutun yana da mutunci sannan kuma kuskuren waliyai wali yana nan zai ce ni ne alwali lokacin daura aure amma ana musgunawa yarka da kake walicinta ba za ka tashi ka bi hakinta ba wannan haramun ne wajibi ne waliye su tashi su tsaya wani wali in ya tashi ya tsaya gaskiya da yawa samari ko in ce mazaje da suke musgunawa matan su za su daina ko su rage wannan abin da suke yi saboda haka haƙƙi ne akan wajiban da suke jirminta da marinta su bi karinta su kwato mata haƙƙinta da haƙƙin abin da ta haifa sai wacce take tambaya da makociya ba sa shiri ana abinda bata yi ba za a ce an yi to irin wannan yana bukatar a zauna a daddare in makociyan kuna zama karkashin miji guda ne ko kuma kowace da mijinta ne ko kuma kowace ba ta da aure ne duk yadda za a yi a samu wasu da za su shiga tsakani a zauna me ya kawo rashin jituwan me yasa ake zargin junan a gane wa yake da laifi wanda yake da laifi a nuna masa kuskurensa a nemi yafewa juna sai a zauna lafiya in ba zai yi ba a nemi rabuwa kowa ya kama gabansa ma'ana gidan haya ne ya hada su kaga suna iya su rabu amma a zauna mutum bai yi laifi ba kullun a alwara masa cewa shi yayi laifi kuma ba tare da an bincika ba wani lokacin mai gida zai zo ya ce to ya yadda wancan din ne ta yi laifi ko don an aikata shi ne ko don menene shi ne dai zaka ga wani mijin kullun baya ganin laifin ɗaya matar sai ɗaya to a gaskiya wannan kuskure ne wacce ana yawan ganin laifinta tun ba ta yi sai ita ma ta ce to bari ta yi tunda ba ta yi ba ma ana ɗora mata to kaga tarbiyyar da mu'amala za ta lalace Allah ya kiyaye mu ya gyara halayenmu ya gafarta mana zanubanmu ya karbi azuminmu walhamdulillahi rabbil alamin
Na'am akramuka jazakallahu khairan ma sauraro da aka muka kawo karshen shirin Ramadan Mubarak na yau sai kuma gobe da Allah ya kai mu madadin Sheikh Muhammad Mustafa da ya ansa tambayoyin masu sauraro da kuma gabatar da nasiha ni Dauda Iliya nake cewa sai gobe da Allah ya kai mu.